عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حتى قدره والدار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر وانتعرفي بنظرة تاتي لنا بالزفر أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاترة دواتا ذي القعدة إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة دبوت بتديد da adad 441 wanda yayi daidai da nawa ga watan boko 10 ga watan July 2020 za mu tashi inda muka tsaya inda muka tsaya a cikin karatun mu na karatun ruhul adabi za mu tashi ina ke
la taqlub
la taqlub al izza bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم
لا تطلب العزة لدى الخلق لا تعزز إلا مليك لا ولا لا تبرع عن أمي أنعمت وافرع عن أنعم إن أكلت فكل نعمة تزول دون من أزاف ذاك الباقي في كل زمن لا تاجرن مسلما لا تذكرا عيب امرئ والعيب منك قد يرى فرب ذي تمرين أكبر ولو أقسم بالمولى أبر قدر وو
لا تدر مسلما
ولو زهر درا على يدي دعبا فاغتفر
فإن ذا الخلق عباد الله فلا تدر في عباد الله ولست ترجى من يضر أبداك وإن أتى فاتكين ربك ولازم الهدن وذكر الموت لا تنسوا كذا سؤال الميت
لا الحمد لله
الحمد لله
لا تطلب العزة لدى الخلق بلا تعزز عند مليك لا ولا
شو ابراهيم رضي الله عنه يجا منا اولا بيتي نا 36 لا تطلب العزة لدى الخلق بلا تعزز عند المليك لا ولا كذا كنيمي buwaya da girma da daukaka da shugabanci a wajen wani abin halitta ba tare da ka a wajen wani abin halitta ba tare da neman sa ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine al-malik la kada ka yaka wala kada kuskura ka nemi wani abin girma da daukaka da buwaya a wajen wani halittar Allah
la tafrahan bi an umin unimta
la tafrahan kada kai farin ciki bi an umin an imta da wata ni'ima da Allah yayi maka ita
wa farabi mana an ama in akal
kada kai farin ciki da wannan ni'imar kai girman kai kai dagawa a wa fara kai farin ciki bi man an ama ga wanda shine yayi maka wannan ni'imar wato kan Allah in akalta idan ka hankalta
fa kullu ni'matin tazulu duna man
domin kowace ni'ima tazulu tana karewa ne kowani girma da baiwa ne karewa ne duna man azza sai dai wanda ya gangaro da ni'imar
fazakal baqi fi kulli zaman
shi kam wannan albaqi wanzazzai ne fi kulli zaman a cikin kowanne zamani shine Allah
na'am la taqiranna musliman la tazkura aiban imri'in wal aibu minka qad yura
la taqiranna musliman kada ka kaskantar da wani musulmi kada ka tozartar da wani musulmi la tazkura aiban imri'in kada ka ambaci aibin wani musulmi ka fa sani wal aibu minka qadira kai ma fa ana ganin naka aibin
na'am faruba zin tamrayn akbar walau aqsama bil maula abar
faruba zai yu ka samu zin tamrayn mai madan kwarin ciki wanda yake gashi nan alalata la akbar lalatacce mai kura a jiki wanda a sifarsa da kayan sa da abin da ya kunsa duka ba wani abu bane ba da zai nuna girma amma wannan law aqsama bil maula da zai rintse da Allah ya ce Allah sai yayi kaza a barra wallahi sai Allah ya kubutar da rintsonsa yayi kaza din kadirawa haka aka rawaita a cikin hadisi
la tadurranna musliman walau zahar kada ka cutar da musulmi walau zahar durran ala yadai koda ku cutarwar ta bayyana aninsa shi ya cutar da kai
da aban fara
kai dai cutar ka dauki ka dauki halayyarka ka zama ka kasance faktafil mai gafara mai hakuri mai yafiya
na'am fa inna zal khalqi ibadillah
domin su halittar nan da kake gani bayin Allah ne fa
na'am fala tadur akhi ibadillah
ya kai dan uwana kada ka cutar da bayin Allah
na'am walasta tarda man yadur abdaka
abdaka
na'am
domin kai ba za ka yadda da wanda zai cutar da bawanka ba to ya za ka cutar da bawan Allah
wa yana azabatta kiyanna rabbaka
kai ko ga ku shi wannan bawan Allah shine ya cutar shine ya abinda ba daidai ba kai dai fattakiyanna rabbaka ka ji tsoron ubangijin ka ka karama
na'am walazimul huzna wa dhikral maut
kallizimci ka kunci tsoro wa dhikral maut kallizimci ambatan mutuwa da tunan mutuwa tana iya zo maka a koda yaushe
na'am la tansahu kaza su'alul maut
kaza su'alul maut haka zalika tambayar mamaci da za a yi mishi la tansahu shi ma kada ka manta
alhamdulillah
alhamdulillah a wayannan baitika da shehu bayan sallallahu anhu ya ka mana ko da yake kafin mu shiga yin sharhin su dole mu dawo bayan mu ci gaba da abin da muka tsaya na daga karatun mu domin karatun mu na satin da wuce mun kawo yadda shehu bayan sallallahu anhu yake gaya mana cewa idan kaga wani jamala da Allah ya maka an buɗa maka a hanyar a harkar kasuwancin ka ko a harkar office din ka ko a harkar neman ilimin ka komai yana zuwa wannan shi ake nufi da tajalli na jamala dan haka ka ji dadi ka nufi Allah ka bauta Allah da abin da ya maka haka zalika idan fa tajalli na jalalan nan ya zo komai ya riko shi ma fa wannan ka hakuri ka tabbatar wannan abin daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake har shi yake ga maka idan ka nemi wata bukata ka rasa kada ka ce wa Allah din mu isa ga hadisi nan da muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailin suma wailin liman qala lima wa kaifa azaba ta tabbata ta ƙara tabbata ga wanda ya ce wa Allah din mu isa ne kaiwa wannan abu ko kuma ta kakani za a yi wa ga hadisin nan da ga asari nan da yazo daga al-Hasan al-Basri yana cewa an samu annabawan Allah waɗanda su 70 ne da aka binne su karkashin rukunin Hajjar al-Aswad da rukunin Yamani wannan annabawan duka 70 din nan mutanansu ne fa suka ƙaryata su suka koro su daga garin su suka dawo suna dubafi suna bauta babu abin da ya kuma da su zuwa ga Allah sai yunwa da kurkuta to ina ga kai mun kawo daga cikin asari wani daga cikin annabawan Allah ya zo yana roƙan Allah tabaraka wataala yana kawo kukan yunwa da kurkuta Allah yake haka naga dama na halicce ka tun gabanin in yi duniya shin saboda kai kai kake so in komar da halitta ta baya in sake samu mun kawo wani asari da yake nuna cewa Allah ya ce duk mutumin da bai yarda da hukuncin da na dauka a kansa ba dan haka ya koma ya je nemi wani ubangiji ba shi ba to duk irin wa'annan ina mafita to shine yau zamu karatu mu gano me mafita daga wa'annan makadir din abin da ya kamata mu sani shine wa'annan ibtila'o'i da imtihanoni da suke saukarwa baya bawa abubuwa ne masu girma guda biyu na farko abun farko shine kasancewa imtihanin da ya sauka akan ka dan Allah tabaraka wa ta'ala yana da wata kyakkyawar inaya kulawa gare ka dan Allah yana son ka ne shi sai yake ma jarabar ka saboda me nace aka saboda ka sani fa Allah tabaraka wa ta'ala yana jaraban mafiya soyuwa ne na bayinsa a gare shi shi sai kaga ya jarraba annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma uzi nabiyin kadu musulma uzitu ba tabewa wani annabi izaya ba kamar yadda ni aka yi mini ba wani annabi da ya karbi imtihani kamar yadda ni na karbe shi sanne yake fada cikin wani hadisi ashaddu bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda suka kowa karban bala'i wajen mutanen su ne annabawa sanne wanda suka biye musu baya sanne wanda suka biye musu baya saboda haka zalika waliyai haka zalika salihai saboda haka zaka gane cewa ashe jarabar Allah tabaraka wa ta'ala yana yin ta ne ga wanda yake so amma san da yanzu kaci mafita muke yi wannan ba ma'ani ba yana nufin cewa kada kuma ka nemi afuwa daga imtihanonin Allah ba yana nufin cewa ka zauna cewa shikenan Allah ya ta sauka maka da imtihanonin ba a'a wannan ba shine mafi kyau ba
abin da yake kyawu shine ka roki Allah tabaraka wa taala ya ubangiji Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fi ma jarad bihi al-maqadir ya Allah muna neman tausasawa akan duk wani abin da kaddara da zai hawo akan mu Allah kake mana imtihanin da bazan ya karba ba kaga shine mafita hadisi ya gudu da sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yace wani mutumi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah wai wata addu'a ce tafi ko wata addu'a falala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sal rabbaka al-afiya wal mu'afat fi dunya wal akhira ka roki ubangijinka ya baka lafiya kuma ya baka rangume ya maka rangume a rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta lahira in aka maka rangume ba za a baka imtihan da yafi karfinka ba ba sai me ku an gane mutumin ne ya tafi ya dawo washe gari ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ka koya min addu'ar da tafi kowace falala annabi yace mai kai wannan addu'ar ya kuma tafiya ya dawo rana ta uku manzo Allah ya ƙara gaya mai yace kai barin gaya maka fa iza uita al-afiya fi dunya wa uita hafi wa uita fi al-akhirah faqad aflahta idan aka baka lafiya aka yi maka rangume a duniya aka ba aka yi maka rangume a lahira wallahi ka rabota hadisi na Imam Tirmidhi ya kawo abi dunya ya kawo wannan hadisin haka zalika Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne wanda yake ya kina kan darajar Hasani an karbo daga sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Siddiq al-Akbar al-Munir al-Anwar kina wata rana ya hukan munbari zai yi kudu ba sai ya fashe da kuka sai ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukan munbari irin wannan farkon shekara shekarar farko ne daga hijira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka sannan yace sallallahu al-afwa wal afiya fa inna ahadan lam yu'ta ba'd al-yaqin khayran min al-afiya ku roki Allah tabaaraka wa ta'ala afwa da rangume domin ba a taba bawa mutum bayan yaqinin da yake da Allah ba a taba bashi abin da yafi rangume ba al-khair Imam Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito na hadisin an karbo daga sayyidina Abi Hurairah radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawa da ya roki Allah tabaaraka wa ta'ala da addu'ar da tafi ya cewa Allah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya Allah ina neman afwa da rangume na imtihani Allah ina neman afwa da rangume na imtihani a wani hadisi ma yace Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah ina roƙan kai mini rangume na imtihani a cikin rayuwata ta duniya da ta lahira Ibn Majah ya kawo da isnadi mai kyau kaga wannan bangare na farko nace muku shine me Allah kulawa ce ta Allah kuma mafita ta farko shine me shine ka ringa neman rangume daga irin wa'annan imtihanonin idan ka roƙi rangume daga Allah sai Allah ya ki baka imtihan da yafi karfinka Allah ya ba Allah kada ya ba mu imtihan da karfin mu Allah ya sa duk imtihan da zai ba mu ya zama to masu sauki ne kada ya kai mu ga halaka kada imtihan nan ya kai mu kasa rikewa mu iya mu bude baki mu abin da yake zai saba Allah tabaraka wa ta'ala to sai maziya ta biyu ita kuma maziya ta biyu shine wannan imtihanin da aka maka mafutar imtihanin nan gare ka shine to hakuri wannan idan har ka roki Allah ya baka imtihani mai rangume to shi ma wannan dan karamin imtihanin da aka daura maka akai me zaka yi ka samu mafuta daga gare shi hakuri shi ma hadisi sun zo da yawa an karbo daga Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata kan tsarki wani bangare ne na imani fadin alhamdulillahi tana cika mizanin mutum fadin subhanallahi walhamdulillahi tana suna cikawa ko tana cika abin da yake sammai da kasai ko abin da yake tsakanin sammai da kasai sannan sallah hasse ne sadaka hujja ce wa hakuri shi kuma shi ma hasse ne ko fitila ce da za ta haskaka maka alqur'ani hujja ce gare ka ko hujja akan ka Allah ya sa ka kasance hujja gare mu yace kowanne mutumi yana safiyantuwa ne walau wanda zai je ya sayar da kansa ya wada cikin azabar Allah ko wanda zai sayar da kansa ya samu rahmar Allah Allah ya sanya muna ciki hadisi ya zo ga sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yayi hakuri to Allah zai ƙara mishi wannan hakurin kuma ba a taba bawa mutum wani kyauta mafi alkhairi ba mafi fadi kamar kyautar da Allah ya saka ya baka hakuri duk mutumin da Allah ya ba shi hakuri to Allah ya mishi kyauta da yafi kowane girma domin inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah yana bawa masu hakuri lada ne ba tare da kidayawa ba duk rayuwar duniyar nan duk yawan da shekaru ɗaruruwa shekaru dubbunai kiddaddaju ne amma banda banda ladan hakurin da Allah zai bawa wa duk fadin ilimi dan kankani ne banda ladan hakurin da Allah zai bawa bawa da babu iyaye ka a cikin sa an karbo daga alkalmata radiyallahu anhu yace abdullahi ina tunan abdullahi bin mas'ud yana cewa shi hakuri rabin imani ne shi ko yaqini shine cikakken imanin baki daya an karbo daga suhaibur rumi wannan sufin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai mamakin lamarin mumini shi fa lamarin mumini baki dayan sa alkhairi ne babu wanda ya samu irin lamari mafi mai alkhairi baki dai sai muminin manzo Allah yace abinda nake nufi da haka shine mumini na gaske shine idan farin ciki ya same shi da jin dadi da yalwa ta same shi sai ya far sai ya ji dadi yace Allah nagode ya fadi godiya a bakin sa kuma ya aikata da gabansa sannan idan kishiyan wannan kuma shine mafi alkhairi gare shi idan kishiyan hakan ta faru da shi bakin ciki kunci cikin rayuwa kunci cikin harkar kasuwanci kunci cikin neman karatu nan ma kuma sai ya hakuri wannan shine alkhairi gare shi ma an karbo daga Abi Darda radiyallahu anhu yace naji Abul Qasim sallallahu alaihi wasallama yana cewa hakika Allah tabaraka wa ta'ala yace wa annabi Isa ya Isa ni fa zan aiko wayansu al'umma bayanka wayansu al'umma ne wanda idan abinda suke so ya faru da su za su gode wa Allah idan abinda ba sa so ya faru da su za su nemi lada su yi hakuri babu hakuri babu ilimi yace Allah kamar ya babu hakuri yace ai ba su da hakuri ba su da ilimi na ba su ne daga hakuri na ba su ne daga ilimi na Imam al-Hakim ya kawo shi yace kuma sahihi ne akan shafin Imam al-Bukhari an karbo daga Ummu Salamah radiyallahu anha tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah bai taba jarraban bawa da wani bala'i ba akan wata hanyar sa wannan hanyar kuma baya san wannan bala'in ya ji kuncin sa amma ya hakura ya yadda da wannan bala'in face cewa Allah tabaraka wataala ya dauki wannan bala'in ta sababin sa ya kankare mai dukkan zanuban sa kuma ya tsarkake shi amma da sharadi sharadin shine bai sanya cewa wannan bala'in wani bane dan kasuwan mu ya jefe ni wance bace wance ce kishiyar mafiyata ta jefe ni ko kishiyata dai kenan bai daura wani bawa ba kan cewa shi ya cutar da shi sannan na biyu yar nan gaskiya sa shi wajen suna dauke min wani na sa shi koi saboda haka sannan na biyu a lokacin da bala'in ya sauka mai da sharadin cewa bai nemi yayewar bala'in daga wajen wani Allah ba ina so ku bani aran hankalin ku anan hadisi yazo wannan hadisin yace sharadi ne guda biyu dan Allah ya sauka maka da bala'i muddan wannan bala'i baka daura shi kan cewa wani ka bane ya daura maka sannan kuma baka nemi yayewar wannan bala'in daga wajen wani Allah ba to Allah zai gafarta maka da wannan mutane da basu san Allah ba da kuma basu san bayan Allah tsarkaka ba suna daukan wannan hadisin su ce dan haka da wannan hadisin ne bai kamata mutum ya tawassali ya kawo kafa da annabawan Allah ko waliyan Allah ba rayuwar su kuma take wajen yayi wajen neman Allah yayi mishi bala'i to ni ko wannan ina ganin wanda yake da jahilci ne ko wanda ba shi da fahimta ne zai fahimci zai gane haka mu fara daukan abin a ilmance shine wannan duniyar baki daya da muke cikin ta mu fa sani a wannan duniyar ce manzannin Allah suka rayu ko a wannan duniyar ne annabawan Allah suka rayu har zuwa karshen su kuma bayan sun tafi annabawa da manzannin a wannan duniyar ne sahabbai da waliyai suka zo suka rayu kuma suke kan rayuwa dan haka lalle wannan duniyar Allah ya gina ta ne da hikima mun sani ba ku ana gane abin da nake so in faɗa saboda haka al-aqida aqida ta musulmi imanin musulmi duk wani mumini yayi imani tana karfafa ne cewa babu wani mai yi sewa sai Allah ba mai amfanarwa sai Allah kuma ba mai cutarwa sewa sai Allah wannan imani kenan sannan haka zalika hikima tana karfafa mana a hikima cewa kishirwa kishirwa an tana samu ta gushe daga dan adam ta hanyar me sharwa barakallahu fika kishirwa tana yayewa ne ta hanyar sharwa to wai shin abinda nake so in tambaya idan har Allah zai yayar da kishirwa ta hanyar idan ka sha ruwan shin yana nufin cewa wannan ruwan shi ma fa'ilin ne tare da fa'ilin ne tare da shi ma Allah fa'ili ne ko ba gane ba an ce ba mun yadda mu mu'minai ba mai yi sai Allah ko alfa'ilu haqiqatan wallah to amma kuma mai jin ishuwa ishuwa ba za ta gushi ba sai ya sha ruwa bi ma'ana ishuwan nan ita ce ta wannan aikin ko Allah ne to saboda haka akwai abin da ake cewa fa'ilun ma Allahi da fa'ilun billahi idan ka ce fa'ilun ma Allahi kai wa Allah ke shi yana aiki Allah na aiki tare da Allah amma fa'ilun billahi yana aiki ne tare da me da kudrar Allah to kudrar Allah ne tace ta sa wannan ruwan zai gushar da me kishirwa haka ne to al'ummatai da suka zo gabanin al'ummar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba wani a cikin al'ummar manzanni da suka zo jiri isa kai tsaye fuskanci hadirar Allah ya roki Allah Allah ya bashi bai isa ba sai dai ya tafi zuwa ga annabin nan nasa wannan abin bari fito muku shi a cikin alqur'ani da bala'i ya saukar mutanen fir'auna sai suka ce qalu ya musa da Allah na rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rizqa lanuminanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'ila ya kai musa ka roƙan mana ubangijinka me yasa basu rutsu ya kai musa ka roƙan mana ubangijinka idan ya cire mana wannan azabar zamu imani gare ka kuma zamu aika ka tare da banu isra'ila a wani waje wa qalu ya ayyuhas sahir ko ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbaka ya kai mai sihirin nan da izgilanci ma ka roƙa mana ubangijinka kuma zai roƙa wannan wani mai karamin fahimta zai ce to ai saboda kafirai ne idan suka roƙa Allah ba zai ba su to mu koma musulman annabi Musa musulman annabi Musa su suka roƙi Allah ya sha da su ruwa ko wa iz tasqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asakal hajar fanfajarat min husna 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unas ma shawum kullu shabum min rizqillah wa la ta'safu bil muslim lokacin da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya nema wa mutanen sa ruwa wajen Allah ai me isa kowanne daya daga cikin banu isra'ila bai roki Allah da kansu Allah ya bashi ruwa amma sai dai su koma wannan ayar za ta nuna mana cewa ashe a wajen Allah akwai wujha'u akwai masu alfarma ya walazina amma la takunu kallazina azaw musa fa barra'u Allah mimma qalu wa kana inda Allah me wajihan me alfarma ne shi a wajen Allah saboda haka ashe a wajen Allah akwai wa'insu wanda suke da alfarma wanda da alfarmansu ne Allah tabaraka wa ta'ala yake saukar da rahama ga waɗanda suke ba su da alfarma ga waɗanda suke kaskantattun da waɗanda suke gajiyayyun ga waɗanda haka waɗanda Allah ya jarrabe su da wata bala'i suna komawa ne kofofin waɗannan masu alfarmar kamar yadda tururuwa idan ta je ta kiwata ta kuma dawa kofarta haka za su koma wajen waɗannan masu alfarma su roƙi Allah saboda kusancinsu da Allah saboda bautarsu ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda kadarinsu a fadar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya dubi wannan abu sai himma da take tare da ruhin wa'annan masu alfarma a wajen Allah sai ta taharruci sai ta roki Allah sai Allah ya bada wannan abu to wannan ya ishe ka hadisin Usman bin Hunayf makawa yazo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka roka mini Allah ya wadawo min da ido na yace ba za ka hakuri ba a ga muka ce a ran lara yace ina sa a bani shi ana a bani shi a can saboda yazo wajen da idan an roka ba za a ki bayarwa ba annabi yace ka je kai albala kai sallah idan kai sallah ka roki Allah ka ce Allah ina neman ina rokan ka kuma ina kamun kafa da annabin ka nabiyin rahmani wannan yace ka haka ne to wani zai iya ce maka ai saboda annabi yana raye ne kai karatun yana da yawa amma ina ji idan aka duba Lobas of Said al-Bara ko Zawaitu Jaya na taba rubuta wani article yau shekara uku ko hudu baya akan tawassuli bisa minhajin salafus salih wani zai ce maka to ai a rayayyu ne za a yi da rayayyu za a yi neman kafa da kamun kafa da rayayyu banda matacci sai mu ce hadisin nan fa na sayyidina Umar wanda yayi kamun kafa da Abbasu aka saukar da ruwa ba da Abbasun ne ba idan kana da tunani da waye da manzon Allah ya ce inna na tawassalu bi nabiyika amma yanzu ba wannan tawassalu bi anni nabiyika ina yin tawassuli ne da wa da baffan annabinka me yasa waje ya kawo akwai wanda suka kai suka ba su tsufa akwai wanda suke tsarikun su a tsufa akwai wanda suke sabo manzo Allah me yasa sai Abbasu saboda yana da nasaba da manzo Allah dan haka da wa aka yi da manzo Allah aka yi wannan nasaba to a daureye idan zaka dauki abin ka fahimtar da shi shine abinda mutun ya kamata ya gane shine wai shin dan an yi kamun kafa an yi tawassuli kana tunanin ka gane cewa fa ba wai mutumin ne yake yi ba Allah ne yake yi to idan ka ce da zai sai da raye yake yi wal iyaz billah wal iyaz billah kana so ka ce Allah yana yin ganin ido ne sai sai raye sanan Allah zai idan ya mutu ba shi ba Allah ha masani ko an gane mu kyale wa inda masu sanar mu dai kuma dawa akan ladan wanda za su yi hakuri idan Allah ya jarabe su hadisi ya zo daga wajen sayyidina Jabir radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama wa inda Allah ya musu rangwame ne daga imtihani idan suka ga yadda Allah zai ba wa wanda ya musu imtihani manyan imtihani yadda Allah zai ba su gaggwaban lada sai sun roki dama dai a ce lokacin da suke rayuwar duniya saboda tsabar izaya an samu makiya Allah suna yaga namun jikin su kamar yadda ake yaga riga kamar yadda ake me kamar yadda ake yaga riga wannan imam mutumin zai da ibn abd dunya suka kawo shi an kawo hadisi daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama za a zo da shahidi fa wanda ya mutu wajen daukaka addinin Allah za a zo da shi ran tashin alkiyama a tsayar da shi a kafa mashi hisabi sannan a zo da wanda yake yin sadaka a tsayar da shi a kafa mashi hisabi sannan a zo da wanda Allah yake yi musu imtihani wannan Allah tabaraka wataala ba zai ajiye musu mizani da za a awa ayyukan su ba kuma Allah zai ce kar ma a bude takaddar su na aikin lada da zunubi ya ci a ba za a yi ba ko Allah ya ce ku ta anta ya musu kai lada shi mai imtihani har sai wa'inda Allah ya musu rangwame za su ce kai to jama dai za a kike ta naman jikin mu lokacin da muke duniya mai hakuri dan irin tawul ladan da Allah ya ba wa'innan Imam Tabarani ya kawo shi a cikin mu da mai kabir an karɓo daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ajiye wanda ya mishi imtihani a wani mazauni da wani girma da zai bashi da wani karama da wata wilaya da zai bashi a duniya amma zai bashi wannan wilaya ne ba tare da wani aikin da yake yi ba a'a sai dan kawai yana so kan mishi yana auno mai wa'insu imtihanoni ne daga wannan bayan wannan har sai ya kai wannan matsayin ba zai daina ba daga lokacin da aka tsaya da wannan imtihani shine ka kai jejin inda Allah ya ajiye maka na wilayarka kuma duk yadda kake tani tan dai ka sa riga dari ka ci jana wallahi sai amma saboda kai waliyin Allah ne kai dai kawai ka roki Allah ya maka rangwame
nadin afwa
an rawaito daga Burairah al-Aslami Allah ya kare daga shi ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani musiba da ta faru daga dan adam musulmi komai kankantar ta komai samanta kai ko da ku dan sirtse ne da zai yi a kafa face dan abu guda biyu Allah ya mai ko dan Allah ya yi ta komai da wannan imtihani ne dan ya gafarta mai wata zunubin sa da ba za ta gafartu ba sai da wannan ko kuma dan Allah ya daga wata darajar sa ce ta wilaya kawai kuma ba za ya daga wannan darajar ta wilaya ba sai ta wannan hanya an karbo daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wai ai mutsaya nan wajen ko saboda ban shiga karatun yau ba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bala'i ba zai gushe ba yana sauka ga mumini namiji da mumini mace a cikin rayuwarsa da cikin dukiyarsa da cikin ƴaƴansa Allah ya jarabe ka da ƴaƴa ko ya jarabe ka a cikin dukiyarka ko ya jarabe ka da rashin lafiya har sai ya haɗu da Allah ba shi da ƙwayar zarra na zunubi Imam Tirmidhi ya kawo hadisi ya ce kuma hasanan sahihun Imam al-Hakim shi ma ya inganta wannan hadisin akan sharh ɗin Imam al-Muslim an karɓo daga Ada'u bin Abi Rabah ya ce Ibn Abbas ya gaya mini ya ce shin ba zan nuna maka mace yar aljanna ba yanzu a duniya yake kware nuna mu yace waccan bakar mace take towa ce saboda mai kace yar aljanna ce sai yace ina ganta ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya annabin Allah ni mace ce da na kasance ina wadon aljanna na farfadiya kuma idan na wa'i saboda fagamniya da nake yi tsaraici na fitowa ka roka mini Allah ya yaye min wannan bala'in manzala ya ce ba za ki hakuri ba Allah ya baki aljanna sai ta ce to na hakuri amma ka roka mini Allah idan na wadin in daina zubar da tsaraici na ban san haka annabi ya daga ne ce ba ki karin zubar da tsaraicin naki ba Allahu akbar sai al-khair musni yarwaito na hadisi Abu Huraira ya kawo wani hadisi daga Jama'a Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani zazzabi ko ciwon kai da zai sauka daga bawa ko wata baiwa kuma suna da zinubi face wannan zazzabin ko ciwon kan nan ya tafiyar da wannan zinubin ko ba ma zai kyale wani zinubi a tattare da kai ba ko da ko wannan zinubin ya kai kwatankwacin yadda zaka dangwalo ruwa da allura da ake dinki da ita ba zai bata ba abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'a ciwon kai ko kuma sartse da mutum zai yi ya jiwa kan ya ji ciwo sai Allah ya dauki wannan abin ya daga darajar sarana tashi alƙiyama kuma ya kankare mai zunubansa an karbo daga al-Hasan al-Basri hadisi marfu'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani shin lafiya da mutum zai zazzaban dare da mutum zai yi sai ya waye gari cewa bashi da zunubi baki daya kai dai mu karkare wani babban waliyi sha'iri yana fada cikin wakarsa yana cewa kun an humumika muridan wakilil umura ila alqada yace ka kasance ga duk wani bakan cikin da yake damun ka da wani damuwa da take damun ka a rayuwa ka bijire musu ka daina duban su sai ka kasa ka kanka petition nan wakilil umura ka dauki ka wakiltar da lamuran baki da zuwa ga qada'i cewa kawai hukuncin Allah ne ba yadda ka iya وبشر بخير عاجل اما ان دي كاي aka ina maka bishara zaka samu da gaggawa zaka samu wani albishir tansabihi ma qadmada hadda zai saka manta da bakin cikin da ya farza kai da yawa mu anan wajen babu wanda ya taba shiga wani kuncin rayuwa ba lokacin da Allah yayi maka wani lokacin ka manta wani kuncin sai dai idan wani abu ya faru ka ringa bada labarin sa wani abin ya saka ka kuka amma ba wai kukan bakin cikin ba yau alhamdulillah Allah yayi min wani abu wani abun ma da ka shiga dariya yake baka inda wani zai ce maka a lokacin da kake cikin bakin ciki ko kike cikin wannan kuntin yayiwa zai zo wallahi kana tunanin anya kuwa ko kana tunanin zai yi kuwa fal rubba amrun musqadun laka fi awaqibi yirda da yawa za a yi wa wani abin da zai bata maka ya tutar da kai a shekar san shi abin da zaka so ne abin da zaka yarda da shi ne wal rubba matta sa'al mudiq wa rubba matta sa'al fadad da kuma yayiwa a ganin Allah ne ya sanya wannan kuncin ya dade ya sanya kuma wannan yayewa ta bushe Allahu yaf'alu ma yasha'u fala takum muqtaridan Allah yana aikata abin da ya gada ma kanka gada kanka kasance wanda za su yi Allah tumbe dai idan kai ba abin da Allah zai ji tsoron ka ba Allahu awidikal jamilu faqis ala ma qadmada saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai canja maka da mafi kyawun kai kasata shi akan abin da ya riga ya gushe zamu dawo kan karatun mu na yau to Sai radiyallahu anhu yake cewa daga cikin abin da yake horar da mu shine la tadlubu li izzati lil khalq kada ka nemi girma kada ka nemi wata buwaya a wajen wata abin halitta bila ta'azzuzin inda maliki la wala ba tare da dagawa ba kada ka nema ne kai a wajen Allah tabaraka wataala domin innal izzati lillahi ne jami'an ita buwaya da girma a wajen Allah tabaraka wataala yake duk wata hanya da zaka nema ta kusanta ka ga Allah ta nesanta ka da wani Allah irin wannan itace buwaya ta hakika amma duk wani abin duk wata hanya da zaka bi dan ka yi fankama kana sama da mutane ka daga musu ka ringa girman kai wannan ba ta da wata fa'ida a rayuwarka hadisi an kawo hadisi daga tare cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fita zuwa Sham tare da sayyidina Umar akwai Abu Ubayd bin Jarrah ɗaya daga cikin duka su biyan wanda suna da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da aljanna saboda haka sai suka zo wajen wani stream wani waje ne wanda kamar dutse ne ruwa yana kwararowa daga saman dutsen a kasan kuma ga shukoki nan din ruwa haka sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma zai shiga Sham ne sai sayyidina Umar ya sauka daga kan taguwarsa ya dauki takalmansa saboda na fata ne kaga fata ruwa ya taba ta sai ya kulle su sai ya daura akan wuyansa ya dauki linzamin taguwarsa yana ja ya kutsa cikin wani abu tawo da jahaba ya amiral mu'minina ya zakai ka aikata irin wannan bayan zaka shiga wajen mutane suke girmama ka sai sai dan wai to wallahi abu ubaya ba dan kai ne ka faɗi wannan abun ba inda wani ya faɗa da na mai da shi misali a cikin al'ummar manzo Allah ka ga mun haka shin ba ka manta cewa mu mutane bane ba kaskantattu Allah ya daukake mu saboda musulunci in ba dan musulunci ba ba dan manzon Allah ba muna ci muna shan gaya muna wani sabuwa saboda haka ko da yaushe in dai zamu dawoma mu nemi girma a wajen wani abin halittar Allah sai Allah ya kaskantar da mu alhakim ne ya kawo hadisi hadisi ya zo daga sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani dan adam face tare da shi akwai wata hikima idan ya kasance mai tawadu sai Allah kuma hikima ne tana rike a hannun wani mala'ika sai Allah ya ce wannan mala'ikan ƙara mishi hikiman nan daukaki hikiman sa amma idan ya kasance mai girman kai sai Allah ya ce a ringa rage mai wannan hikiman Al-Bazzar da At-Tabarani suka kawo wannan hadisin daga Abi Huraira isnadin su kuma hasani ne an karbo daga Abi Salmata dan sayyidina Abdurrahman bin Auf yake cewa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu da Abdullahi bin Amr bin Al-Ati sun hadu suna cikin tafiya sai suka fara hira da suka gaba hira sai shi Abdullahi Abdullahi bin Amr bin Al-Ati ya wuce tafiyar sa sai sayyidina Abdullahi bin Umar ya tsaya ta kuka ya ta kuka sai aka ce mishi a me yake sa kuka ya ce wannan mutumin ne ya gaya min cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda yake da ƙwayar zarra na girman ka ba zai shiga aljanna ba to dan me sa kan ga neman wani dagawa da girma a wajen wa'insu ba haka ne ma a wajen Allah ba an karbo daga Ubbat bin Amir waye Ubbat bin Amir dukkan wanda ma wanda ya san madalla barakallahu fika shine kakan Shehu Ibrahim shine kakan Shehu Ibrahim da ya fara kutsawa ya shigo cikin Afirka nan ba mu da lokaci amma dai duk wanda ya duba karatu na 29 ga watan Ramadan a cikin Facebook nayi dan takaitaccen tarihin sa ko yawa yana cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutumi wanda zai mutu wanda a yayin mutuwarsa akwai ƙwayar zarra na girman kai face cewa sai wannan girman kai ya zo ya tsaya tsakanin sa da aljanna ko kanshinta ba zai ji ba balle shi ra kakan shi bai mai faɗa ka yace kuma manzo Allah ne ya faɗa ka shi sa Allah tabaraka wataala yake cewa allazina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a sune waɗanda suke rikan kafirai su kasance majbanta al'amarin su kuma bayan su riki mu'minai wai shin kuna neman buwaya ne a wajen kafirai bayan cewa buwaya a wajen Allah take baki daya Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a cikin wannan tafsirin da yazo haka yake cewa kuna neman buwaya ne a wajen makiya Allah kafirai ba a wajen Allah ba a wajen mu'minai ba kuna nema ne ba su da ba za ku taɓa samu ba a wajen Allah yake a duniya da lahira babu wanda zai samu kuma waɗanda za su samu wannan sai waliyan Allah la tafrahu bi an umina an imta wa fara bi man an amana in aqalta kada kai wani farin ciki inji Shehu radiyallahu anhu a baiti na 37 da wata ni'ima da zo maka ya saka kana farin ciki kana ganin aiki na ne ya janyo mu iya kasuwanci na ne ya janyo mun iya na san yadda zan ja customer shi sa nake samun wannan ribar a'a wannan girma da nake samu da hadiman da suke zo mun karatu na ne ya janyo mun a'a wannan ni'imar kai farin ciki ga wanda ya maka wannan ni'imar wanda ya maka wannan ni'imar zaka yi farin ciki shi sa su ahlul lahi ko da yushe suna godiya ne ga ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala yi ba dan suna duban Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ni'imar ba ba rosu da ita yazo a cikin kitabu al-fawz wan najah cewa hatimul asma ai an san hatimul asma babban sushin nan yazo sai ya tara iyalan sa yace to ku wannan lamarin da wannan shekara in Allah ya da zamu je aikin hajji mu je mu ziyarci dakin Allah mu sauke farali sai iyalan suka ce to suka fashi da kuka to me ka bar mana a gida ba dukiya a wajen wa ka aje mu yana da yarinya ai shekara a bakwai a wannan wajen tace me yake me yasa kuke yin kuka iyaye na da yan uwana suka ce babanki zai tafi ya kyale mu kuma ba shi da abin da zai aje mana tace ku kyale shi ya tafi ba shi bane mai ba da arzikin Allah ne mai arziki idan ya tafi Allah mai azurtawa yana nan shine zai yi mana ya tafi a wannan diran Allah mai imtani Allah ya musu imtani suka kwana cikin yunwa suka ringa tsangumar yarinya ai gashi nan kin ce kaza ai gashi nan muna cikin yunwa sai ta daga hannu tace ya ubangiji kada ka tozata ni Allah kada ka kunyatar da ni saboda haka sai amirul mu'minin an ce Harun Rashid ne Harun Rashid yazo wuce shi ma zai tafi aikin haji sai ishiro ya kama shi ruwan sa ya kare yace da Allah ya nemi mana ruwa aka tafi aka shiga gidan Hatun Al-Asim aka kawo mai wani dan kofi ko ƙwarya mai sabuwa aka kawo mai ruwa mai sanyi da garanda aka kawo ya sha yace kai ruwan nan yayi da daga ina aka aka ci a daga gidan Hatun Al-Asim ne sai ya dauki damarar sa da aka mata ado da zinare sai dauka sai wulla ta cikin gidan sai ce wane ne zai taimake ni kai ka san ko ba dan Allah ba sarki yace shugaban kasa yace ko gwamna yace a mai aka kama sai kai kowa ce da marasa ringa wulla cikin gidan nan haba sai farin ciki arziki yazo arziki yazo suna cikin farin ciki ne sai rage ta fashil ku kai ka ji ta kuma menene kuma abun kuka bayan abin da muke nema tace ina yin kuka ne cewa wai amirul mu'minina bawa daga cikin bayin Allah ne yayi mana wannan tagomin arzikin maka fata daga talauci ina kuma ga idan ubangiji ne ar-razzaq ina kuma ga ubangiji ne ar-razzaq saboda haka abin da ya kamata mu fahimta anan wajen shine din ni'imar da ta zo maka kakkai tunanin kanka kakkai tunanin wayenka ne kakkai tunanin aikin hannunka ne ya baka a Allah ne domin abin da ya halakar da me da karuna kenan izqala qawmu la tafrah إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ديتا سيتي قال إنما أوتيته على علم من أي نوني ونن أرزقين يازو من سبور سن مكامر يدي أكي تارد دوكيا شكو الله تبارك وتعالى هنا فشي غمتومن ديكي غوزي ونئمر ba wai shi Allah yake godiya ko ya nasabta ni'imar da ya masa zuwa ga wannan Allah ko iyayenka da suka daga maka hanya ka tawo kasuwa kanka gode musu ka godiya Allah kai musu biyayya amma karkai tunanin su ne suka rasa ka Allah ne yace inma utitu ala ilmin indi saboda Allah sai Allah ya sahara mai annabi Musa yayi mai mummunan addu'a yace kasa ta kama shi kasa ta kama shi da duk abin da ya tattara duniya ya nitse fa khasafna bihi wa bidari lard فما كان لو من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين تبي لك شيء كيف كل نعمة تزول دون من أزدى فذاك الباكي في كل زمن إتفى النعمة باكي تيمي كاري واشي بند وين ديكي سوكد نعمة شيني الله كي قدر تاما نعمة ونززياشي ko to me karewa ce da karewar wanda ake wa ni'imar duk abin da ka tara idan ka mutu mai amfaninta mutane za a rarrabawa dadi da rigar ka guda ɗaya ba a baranta sai a raba a yanka idan rigar guda ita rasa yadda za a yi sai dai a mata kudi a raba ta kwanira goma goma ci kwa to ina ta kare ko ta kare ba to kai duba da idan ka na basira zuwa ga ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa al'ummatan baya kudin fa da akai da arzikin da akai da wallahi ba yi shi yanzu kuma ba yi shi ba to Allah tabaraka wa ta'ala shine wa ni'imar kuma shine mafi kusanci gare mu fiye da wannan loma ko ruwan da zamu sha ko wannan loma Allah shine mafi tausayi gare mu fiye da iyayen mu maza da iyayen mu mata da ɗan uwan mu da alwasiya saboda haka kada ka taba barin godiya ga Allah shine cancanci ka gode mishi shine dawwaman me shine wanzaje la taqin musliman la tazkura aibam ri'in wal aibu minka kad yura faruba zitmraina agura walau aslan bil mawla abara qadra shau ya cigaba da ce mana a bait ne 39 da 40 kada ka kaskantar da musulmi kada ka ringa fadan aibin dan uwanka musulmi kai ma fa aibin naka ana ganin naka shine abinda ba haushi yake cewa laifi tudu ne taka naka ka hango na wani da yawa zaka san mutun kaskantacce ba kawon kuma bane ba amma shi din da karaina da ka san matsayin sa wajen Allah da ka koka da ka koka da ka san matsayin sa wajen Allah da ka koka shi fa halittar Allah dan adam wata halitta ce mai tsarkin da la yamassahu illa al mutahharuna min amradil qulubi sai waɗanda suka tsarkaku daga cututtukan zukata hasada ƙarya munafinci ruku sai ka fita daga nan wajen to zaka iya taba dan adam hadisi ya zurga sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace musulmi dan uwan musulmi ne musulmi baya cutar da musulmi dan uwansa baya rikanin sa ya kai shi ga wajen wanda zai cutar da shi duk mutumin da ya tsaya ya taimaka wa dan uwansa musulmi sai Allah ya taimaka masa wajen biyan bukatarsa duk wanda ya taimaka ya yaye wa musulmi wata bakin cikin sa sai Allah ya yaye mishi bakin ciki daga cikin bakan cikin lahira duk wanda ya suturta aibin musulmi sai Allah ya suturta aibin sa ranar tashin kiyama muttafaqun alayhi an karbo hadisi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu manzala sallallahu alaihi wasallam yace musulmi dan uwan musulmi ne baya kaskantar musulmi baya kaskantar da danwansa musulmi baya karyata shi baya tozata shi kowanne musulmi yana da haƙƙi akan danwansa musulmi haram duke danwanka musulmi haramun ne gare ka da mutuncin sa ya haramta gare ka jinin sa ya halamta gare ka mazala yace tsoran Allah a zuciya yake ya isa sharri ga musulmi ya cutar da danwansa musulmi imamu tirmidhi ya kawo hadisin yace kuma hadisi ne hasani an karbo dai daga Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi hasada sannan kada ku yi tanajushi a hutubar mu nace abinda ake bi da tanajushi kai ne kake nan kake siyar da hula abinda kake siyar da hulan nan naira 3,500 amma da nazo dan uwanka musulmi nake so in siya wannan hula kai kuma baka so ka siya min saboda kana kina ko kuma dan karama kudi sai ka ce ai wannan hulan abinda nake siyar da ta 10,200 to shi ake nufi da tanajushi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku ki junanku kada ku juya wa junanku baya kada kuma ku yi ciniki akan cinikayyar dan uwanka ciniki guda biyu akan cinikayyar dan uwanka shine misali kana nan kana siyar da kana siyar da agogo saboda haka wannan agogon da kake siyar da shi abinda ake nufi wala yabi ahadukum ala bai'ati kenan shine wannan agogon kana siyar da shi naira 10,000 da nazo sai na siya 10,000 da na siya 10,000 sai wancan bawan Allah ya zo yace a kai da Allah ina da agogon da yafi shi kyau yafi shi quality ka zo zan sai maka shi a 7,500 sannan akwai shira'un ala shira'i akhi shi kuma shine wanda nazo zan sai agogon nan na 10,000 sai wani baya na zo yace zan baka 12,000 sai man da shi kaka sai wa da wani to duka wannan manzala yace kada ai duk yana cikin kaskantar da musulmi duk yana cikin tozatar da musulmi duk yana cikin cutar da musulmi manzala yace ku kasance bayan Allah ɗan uwan juna musulmi ɗan uwan musulmi ne baya cutar da shi baya kaskantar da shi baya tozatar da shi saboda haka to karatun da yana da yawa idan muka tafi a yadda za ka gane cewa warubba zumtum raiman mu shiga abin nan baiti na 40 din zaka iya ganin mutumin da yake kaskantacce baka san cewa girman sa wajen Allah yafi kafa yafi duk wanda ma kake takawa da shi a girma ya ishe mu watakan hadisi na Uwaisul Qarni Usayd bin Amr ya ce shi dan ushi abokin almajirin Uwaisul Qarni ne yana ce ya ce sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance duk inda mutanen Yemen suka zo sai ya tambaye su afikum Uwais bin Amr a cikin ku akwai Uwais dan Amr hawwat rana mutane suka zo suka ce to akwai wani dai muna can Uwais na can wani bawo mu ne yana nan ba abin da yake kai sai abin nan sai kiwo sai kullum mana da tagoyoyin mu da muka zo da su sai haka sayyidina Umar ya ce haka ne suka ce tabbas kwa sai tafi wajen Uwais yace kai ne Uwais dan Amr yace ni ne yace kai ne ka taso daga garin Muradu daga nan ka wuce ka zo garin Karanu shi take cewa Alƙarni yace eh ni ne yace ka taba yin cutar kuturta amma ka warke sai dai wani dan wajen da bai fi daidai kwandala ba yace eh ni ne yace kana nan da mahaifiyarka kana biyayya gare ta yace ni ne yace to tabbas naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Uwaisul Qarni Uwais dan Amr zai zo muku zai zo tare da mutanen Yemen yana towa ne daga Muradu daga nan ya wuce ya zauna a garin Karanu yana ya taba yin cuta kuturta amma ya warke sai wajen da yake dan dirhami kadan yana da wata mahaifiya yana biyayya ga mahaifiyarsa wallahi wannan inda zai daga hannu ya ce ko da a bazara ne shine lokacin ba ruwa ko ya ce Allah kai ruwa Allah sai ya saukar da ruwa ya ce ya kai Umaru idan har zaka iya idan ka same shi ka nemi ka roke shi ya nema maka gafara sayyidina Umar fa wanda shine siraju ahlil jannati shine hasken an aljanna amma shine wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi gafara a wajen sa ya ce ka nema min gafara ya nema mishi gafara sannan ya huce ya tafi a guje tarihin sa yana da fadi amma imamu Yusuf an-Nabhani ya kawo a cikin Jami' Karamatul Awliya an ce ya koma ga Allah a Damascus a wani wayar shi almajirin sa watakan Harun bin Hayyan al-Muradi yana cewa bayan ya rasu na zo na tarar da shi a gefansa akwai wa'insu zannuwa guda biyu zani guda ɗaya na ga arbuta bismillahir rahmanir bara'atu minallahi arrahmanir rahim luwais likarni minan nari da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan kubuta ce daga wajen Allah mai rahama mai jin kai cewa ya kubutar da uwais likarni daga shiga wuta yace a ɗaya kuma abin din a ɗaya kuma zanin sai yaji an ce wannan shine likafanin waisul karin da muka sauko shi daga aljanna yace kuma waisul karin yayi wafati ne a wani kaulin yayi wafati ne a sifin yakin da sayyidina ali yayi da sayyidina muawiya yana tare da jeshin sayyidina ali to saboda haka idan muka yi duba zuwa wannan za mu gane cewa dan adam ba mutumin da ya kamata ka kaskantar da shi bane ba idan har sahabin annabi zai zo wajen wanda ba sahabi ba ya nemi abin nan ina kai ina tozarta wani mutum kana ganin cewa shi wannan wane ne akwai ta kissa an ce shehu Ibrahim sallallahu anhu ya shiga ya ce wa jama'a cewa akwai ina yana jin bako da zai zo idan bakon nan ya zo ya kyalishe su saboda haka sai bakon nan ya zo a shi'asa akbar din akai ta kokwa da shi har shehu ya ji magana yayi yawa ya leko yace wane ne ai wannan wani ne kaskantacce haka yazo dan gashi yace ah ku kyale shi so Ibrahim sai yazo ya rungume shi suka wai in sun maganganu yace wannan da kun san wane ne ba ku mai aka ba maza ku je ku nemi tuba a gare shi shehu ma yake cewa ni ina tuna wani abin da ya faru tun a wannan kashafi lokacin da ruwikan mu suke tare da kakannin mu a yakin Badar har wannan zaƙin akuyan nan da aka dafa ina jin sa yace maza ku je ku nemi da suka bude suka je basu gan shi ba ba a kaskanta musulmi duk inda kaga dan adam ma kowani iri ne ba ruwan karshe salamun salamun ne kuma ba ruwanka da aibin da fadan aibin wani ina ruwanka kai da kana da aibi a tafi da kai akwai wani ma'asumi babu to dan da ka san kai ba ma'asumi bane ina ruwanka da fadan aibin wane ai wane kaza ne ai wane a babu ruwanka kai dai ka fuskanci naka aibin idan har kana so ka zamanto muridin shehu na gaskiya saboda ga abin da ya fada nan yawa saboda haka yace la a baiti ne 41 la tadirran da musliman walau zahar duran ala yadai da ban fasafi kada ka cutar da musulmi ko da ko kaga cutar wannan ta bayyana a gare shi kai dai kai ta hakuri domin musulmi Allah ya sanya musulmi ya zamanto dan uwan musulmi ya sanya musulmi ya kasance katanga a wajen cutarwar wani dan uwansa musulmi shi yasa manzala yake faɗa wani hadisi al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na gari shine wanda musulmai yan uwansa suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa saboda haka ko da ko zai yi ka ga wani dan uwanka musulmi yana cutar da kai kai ka karama cutarwa kai dai kawai kai hakuri abinda ake so kai ga musulmi in kana so ka haɗu da Allah ka ji daɗin lamarinka da Allah shine abinda kake nema a wajen Allah kai kuma ka yi wa musulmi dan uwanka haka domin halittar Allah iyalin Allah ne gafara nake nema a wajen Allah to ka gafarta dan uwanka da ya cutar da kai arziki nake nema a wajen Allah ka yalwata dan uwanka idan kana da dama jin kai nake nema a wajen Allah ka ji kan dan uwanka kai ma to idan kai haka abinda kai wa dan uwanka musulmi shi Allah zai maka an gane fa inna zal khalqa ibadullah fala tadur akhi ibadullah wala tarda man yadur abdaka wa in asafa taqina rabbaka domin su halittar Allah nan baki dai bayin Allah ne fa su bayin Allah ne dan haka kada ka cutar da bayin Allah ya kai dan uwana saboda kai ma ba za ka so ka cutar maka da bawanka ba dan haka ko da wani ya cutar da kai kai hakuri ka ji tsoron Allah domin su halittar Allah baki ɗaya bayin Allah ne Allah ne ya halicce su da kudurarsa ya sanya musu girmansa a girma sannan ya ce waqalar karramna bani adam wa hamalnahu fil bar wal bahri to tayin dai har Allah ya yaka kai baka da bawa amma ka dauka wata kuyangarka a cutar da ita taya zaka ji mutum ne fannin koyi kiwon dabba yake yaga an cutar da dabbar sa abin ya sai mai da hankali ina kuma da rabbul izzati wal jalali wanda shine alcikuwa da kowa kana tunanin idan ka cutar da abin da ya halitta zai ji dadi shine fa ya halicci abin da kudurar sa abin da zai fahimta da mu shine lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam alayhi salam ya ce wa mala'iku su sujada ga annabi Adam duk suka sujada sai wane ne wanda bai sujada ba sai shaytan iblis me yace wa shaytan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadiyya me ya ana kake sujada ga wanda na halitta da kudrata ashe kenan abinda Allah ya halitta da kudrarsa Allah yana kishin a cutar da shi saboda haka da yakin su da Allah ya ce dan me yasa baka me yake san baka tsaya ga wanda yana alsa da kudrata ba ga wata kissa nan Karuna din nan ko jima abin da yasa Allah ya tozartar da shi ba komai bane Allah ya sa ya tozartar da shi ba ce ya zo ya harsa yadda zai ce ya za a yi su gama da Annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya samu wata karuwa sai ya ce zan baki dukiya mai yawa sannan idan na baki dukiya mai yawan nan sannan zan aure ki dan dai wannan dan shegin da kika haifa babu wanda ya san ubansa abinda nake so sai annabi Musa yana cikin taron jama'a zan zo in ce kawai wannan dan nan nasa ne ke kuma ki zo ki shaida akan haka haka ko akai da annabi Musa ya zo yana wa'azi yana ce musu su ji tsoron Allah kaza kaza sai karuna ya ce zaka ci a ji tsoron Allah bayan kai wannan karuwar dan da ta haifa naka ne sai annabi Musa ya ce karo ta zo ki duba Allah da annabi ki faɗi gaskiya menene tace ka ina jin tsoron Allah zai bu ma da na riga na aikata ya ishe ne balle kuma in ƙara da yi wa annabin Allah kazafi gaskiya karuna ne yace zai bani kuɗi kuma zai aure ni idan har ne maka kazafi annabi Musa ya fushi sai ce wa mutanansa kai jama'a Allah ya aika ni zuwa ga wajen karuna duk wanda yake tare da karuna in dai baya san azaba Allah ta tabbata gare shi ya guje masa kowa ya gudu sai mutum daya annabi Musa da yazo sai ce sai kasa kama shi kasa ta ringa kama shi da shi dukiyarsa yana magiya ka ga minci ka kyale ni kaza yana cewa annabi Musa magiya sai da ya ƙara da shi sai Allah ya wahi ga annabi Musa ya ce kai Musa ka san kuwa sai da ya maka magiya sau kaza amma baka hakura ba saboda ba kai kalice shi ba subhanaka ya azima shani wa asatar da an yi durra abjaka wa in asafa taqina rabbaka shau yace wa lazimal huzna wa zikral mawt la tansa wa kaza su almai shi ka ringa kalzumci tsoro da kunci kada kullun a danka kai ne cikin bishaza zuci yawan dariya ma tumitul kaba tana kara da zuci tana kashe zuciya ne me kake wa dariya menene abin dadi a duniya zaka wa dariya duk abin da ka tara duk da inda zaka ci cuta kake tara kanka duk dai bala inda zaka ci cuta zaka tara kanka to me abin dadi a ciki sannan abin da ya taka tabbatar cewa ma din abin da dukiyar nan taka anya baki dai halalce ka tabbatar abin da ka tara halal ne idan har ka tabbatar abin da ka tara da kayan da komai da kake bautu da kake Allah ya taba to me wani abin me abin farin ciki shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san abin da na sani da kun yi dariya kadan kun yi kuka dewa yace ku ringa tuna mutu anji shi bayan radiyallahu anhu haka zalika ku ringa tuna tambaye fa da zai wa mutun a kabari ba wanda zai ketare wannan abu mutuwa ita ce mafi kusancin abin da muke jira kabari shine mafi bakwantar wajen zama sannan dausayi karshe dai dausayi ne na aljanna Allah ya sanya muku dausayi ne mutu Allah ya kiyaye mu hadisi ya zo daga sayyidina abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah tabaraka wataala yana sallada wa mutun abin da ake ce ma dragon ko da yake idan aka ce taninan ana ganin wata macijiya ce take da kai bakwai amma a larabcin yanzu shi suke kira da dragon shine mai fitar da wuta ko yawa ana yana sallada wa mutun wannan dragon din guda 90 kafiri guda 98 a kabarin sa ba abin da yake face kawai saran sa yake yi har sai ran da Allah zai tashi kiyama yace wannan dabbar guda daya da za a fito da guda daya ta bushi a sararin duniya da babu wata kasa za ta iya ƙara karban shuka an karbo daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu shi kuma mumini ya nasa yace mumini idan ya shiga kabarin sa zai je ya tarar da wani irin dausayi kore fatau sai ai maraba da shi a buɗa mai kabarin a buɗa a faɗaɗa a faɗaɗa sai an yi kai mai faɗin zira'i 70 ya fi ƙarfin gidan nan sannan a haskaka mai kabarin kai ka ce kamar wata ne ranar daren 10-15 idan mumini ne manzan Allah ya ce shin wai kun san akan wa faɗin Allah fa inna lahu ma'ishatan dankan wannan shi yawmal kiyamata a ma ta sauka yana da rayuwa mai kunci sannan za mu tashe shi nan tashin alƙiyama inji Allah yana makau suka ce ba mu sani ba yace ma'ishatul dank shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine azabar da ake wa kafiri a cikin kabarin sa manzo Allah yace na rintse da wanda rayuwa ta take ikon sa Allah yana sallata wa kafiri annabi ya rantsuwa asdaqul qa'ilina din ya rantsuwa sajiqul masduq yace na rintse da wanda rayuwa ta take ikon sa ana bawa kafiri wannan macijiya mai kawuna guda 70 ko macijiya ce wanda take da jiki 70 mai kawuna guda 7 ta ringa kawai sarar sararan tashin alkiyama an kawo daga sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata rana ya zo yana ta fadan fitintunu da za su faru a kabari hankalin sabai ya tashi da suka ga fitinan sayyidina umar ya ce wai ya rasulullahi duka za a dawo da hankalin mu da irin da hankalin namu haka za a yi mutum da hankalin sa za a mai wannan azabar yace yadda kuke a jikin nan naku da sufin ku da komai aka za a yi wannan azabar a kabari Allah ya kiyaye mu Imam Ahmad ya kawo ta hanyar ibn lahi'a da tabarayin da isnadi wanda yake jayyidi shi yasa Allah ya ce almiyanil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa'ala alayhim lamadu fa qasar qulubuhum maqsimin fasiqun ya ita ga mu'mini da wannan aya da wannan hadisin zuciyarka ta kare idan akwai abin da muka san muna sabawa Allah babu wanda ya san ranar da zai koma ga Allah dukkaninmu nan satin nan da ya wuce muna cikin aljinin koma dan uwan Abul Fati dukkaninmu nan babu wanda ya bawa Abul Fati zai tafi dukkaninmu nan mun dauki karatun nan minti 30 muna hakurkuta da junan mu saboda rashin da muka samu na dan uwan Abul Fati da sai da Fatimatu Zahra haka ne to dan haka mutuwar da zo ta dauki dan uwan mu sai iya za ta dauki kowanne mu kuma babu wanda ya sani fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati ayn idan dan aljinin ne kenan kuma babu wani rai da ta san ranar da za a dauke ta babu saboda haka fatan nan sun mata su gada ko mata Allah sun bi ayi arjin ta mutu babu wata rai da ta san wani a wani gari za ta rasu Allah da yake mu manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga sayyidina Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yana cewa yana daga haƙƙin musulmi da ya kamace shi shine kowanne dare abin da ya kamace shi duk daren da zai kwanta ya zauna ya rubuta wasiyar sa mai koyi sayyidina Umar ya ce wallahi tun daga lokacin da manzo Allah ya faɗa haka ban taɓa kwanciya ba ce face ta da wasiyata saboda gai nake duk lokacin da na kwanta ba fa zan tashi ba yau to saboda haka ɗan uwa ya kamata a bi hadal qadar kifaya amma dai hande mun faɗa haka ya kamata mu gane to me zamu yi kada mu wada cikin wannan fitintun kabarin ko to hadisi ya zo daga Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan dare ya tsaga aka zo usulul layl al-akhir ya tsaga annabi yana tashi ya gaya wa mutane ku tashi ku ambaci Allah hakika mutuwa tana nan a kofar kowa da kowa cuba yace sai Ka'abu babana yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi za inni mutun ne mai yawan salati a gare ka da yawan addu'o'i shin yaya zan sanya salati na a gare ka sai manzo Allah yace iyai da kagarama sai yace to zan dauki addu'o'i na duka wanda nake yi in kasa su kashi hudu kashi daya zan ringa yin salati ne a gare ka manzo Allah yace yayi daidai amma in ka kara zai fiye maka alkari yace to zan dauki duka rayuwar addu'o'i na da bauta na in kasa su kashi biyu kashi rabi kuma zan ringa yi maka salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi daidai haka amma idan kai haka idan ka kara zai fi maka alkari yace zan kasa su kashi uku in dauki kashi biyu in baka na salati sanan sauran addu'o'i na annabi yace yayi daidai amma idan ka kara zai fi maka alkari sai yace to zan ajje dukkan addu'o'i na ya zama to salati ne gare ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace izan tukfa hammak wa yughfar laka zambak yace idan har ko kai haka duk wani kuncin da kake fama da shi a duniya abinda fa mutum yake bukata a duniya manzo Allah ya faɗa duniya da rayuwa idan tukfa hammak wa tughfar laka zambak duk wani abin da yake damun ka a duniya sai Allah ya ije maka shi ya kama ka abin da kake so in dai kai yawancin salatin manzon Allah sannan ranar tashin alkiyama za a kankare maka zuban ka ka shiga aljanna dan haka tun a kabari ba kai ba fitina kabari ga maganin wa'annan hadisan da muka kawo na fitintunu to ga maganin sunan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne da Imam Tirmidhi ya kace kuma hadisi ne hasani anan za mu tsaya idan da tambaya sai a yi na'am
idan kuma
amin
kenan ba
duk mutumin da yake ba ya tsara imtihanat ya tumi kansa sai wanda Allah ya jawo shi kwatsar shi sannan Allah zai jarabe shi to fashi ma sa fashi
amin
ba pro Allahu subhanahu wa ta'ala سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين
الفاتحة
نعم